الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala dukkan wani dangi na yau mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Juma'a 30 daidai ga watan Juma'a da al'akira shekara ta 2434 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 10 ga watan 5 shekara ta 2013 takaitaccen lokaci ne wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna Al-Jami'u Sahih kafin darasi ne ubalai idan da tambayoyi suna iya gabata wai hukuncin bacci bayan sallar asuba barci bayan sallar asuba matsayin shi halaka ne akwai maganganun da wasu malamai suke kawowa kuma suna cewa duka wannan maganganu an sane su a cikin al'asa ma'ana maganganun magabata ko kace hadisai da cewa barci bayan sallar asuba na gadar da talauci wannan magana tana buƙatar dalili tabbatacce ingantacce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don haka babu wani dalili wanda ya nuna barci bayan sallar asuba na gadar ma abucinsa talauci illa kasancewar halat ne tare da cewa shi bayan sallar asuba lokaci ne wanda yake mai albarka ana buƙatar ya zamanto duk wasu ayyuka idan mutum zai yi yayi kokarin gabatar da su a farkon farar safiya saboda duk mutumin da yayi barci barcin da ya ishe shi idan ya tashi zai tashi da nishadi da kuzari akan duk wani aiki da ya sa gaba musamman ga wanda yake ma'abucin karatu a irin wannan lokaci har da ta fi shiga saboda duk lokacin da mutum yayi barci kwalluwarsa ta huta to duk abin da ya sa gaba da izinin Allah subhanahu wa ta'ala zai haddace shi in wani aiki ne aikin da za ka yi da farar safiya ya sha bamban da aikin da sai da rana ta hudu ta ɗaukaka kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a hadisi sahihi yayi addu'a ya ce ya Allah ka sanya albarka wato game da sammakon al'ummata gane ku to amma dalilin da zai nuna haramcin yin bacci bayan sallar asuba babu dadin fa'ida wasu na cewa hakanan bacci bayan sallah ta asr baya da kyau akwai hadisi illa kasancewar shi ma bai inganta ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da cewa duk mutumin da ke bacci bayan sallah ta asr idan taɓin hankali ya same shi to shi ya ja ma kansa dan shi hadisi yana nuna cewa bacci bayan sallah ta asr na sanya taɓuwar hankali amma hadisin bai inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma bacci bayan la'asar sai ka bar shi a matsayin halacci idan kana da bukatar yi kai, in baka da bukata kuma ba komai akan ka. Illa kasancewar bacci wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake kyama shine bacci kafin sallar isha, ma'ana bayan magruba kenan. Wannan shi ya tabbata a shari'a cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na kyamar haka. Illa anan malamai suka ce me yasa, saboda kada bacci ya dauke ka ka fitar da sallar isha daga lokacinta, ma'ana ka jinkirta ta, imma rashin samunta a cikin jama'a ko kuma a lokacin da ya dace a yi ta. Don haka wasu malamai suka ce in har ka dau matakai ka tabbata za ka iya farkawa kafin sallar isha, ko kuma ka wakilta wani wanda zai iya farkar da kai, ko wata agogo, ba laifi kakan iya yin baccin bayan magruba. Saboda illar anan kasancewar kada ka bari ne sallar isha ta kuce maka, wannan shi kadai ne a ka'ida ta shari'a wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake kyama. Hadisi ya inganta daga wajensa shine kar mu manta hadisin ya gabata, wa kana yakrahu an-nawma qablaha wal haditha ba'daha. Na'am. Wace wa in ka ba mutum bashi a iya jinkirin da za ka masa kafin ya biya ka, ana rubuta ma lada. Shin hadisi ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. A takaice ni dai ban san da shi ba, amma shi bashi taimako ne. Shi kuma duk wani abu wanda kai na taimako ibada ce, wanda ibada kwa sakamako na Ubangiji subhanahu wa ta'ala na lada na kasancewa a kanta. Wanda kuma kasancewar iya abinda na sani, akwai hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wannan sahabinsa shine Hakim ibn Hizam, wanda idan yana gun jama'a bashi sai ya faɗa ga yaransa, duk wanda muke bin shi bashi ku saurara masa har Allah ya yalwata masa ya biya. Takan iya yiwa mu ma Ubangiji subhanahu wa ta'ala zai saurara mana game da laifukanmu har mu kai lokacin da za mu tuba. Wannan sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ne yake umarnin yaransa cewa duk wani wanda yake bi bashi kar a matsa masa, kar a takura masa, a bi shi a sannu, a dau hakuri har a kai lokacin da zai samu damar biya ya biya. Yace mu ma muna kwadayin akan wannan sauraro da muka masa, Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya saurara mana game da laifukanmu, mu tuba ya karbi tubanmu. Don haka kuma umarni ne a cikin Alkur'ani, Ubangiji ta'ala yake cewa wa in kana zu usratin fa nadhiratun ila maisara wa an tasaddaqu khairun lakum in kuntum ta'lamun. Ubangiji ta'ala yace wa in kana zu usratin, wanda kuke bin bashi in ya kasance ma'abucin tsanani ne na talauci, ma'ana bashi da halin biya. Ubangiji ta'ala yace fa nadhiratun ila maisara, na kanku wato saurara masa har izuwa lokacin yalwa. Allah yace wa an tasaddaqu, da za ku yi sadaka da bashin da kuke bin jama'a ku yafe musu. Allah yace khairul lakum, shi yafe muku alkhairi in kuntum ta'lamuna, in har kun kasance kun san da haka. Kaga anan me Allah yake dora mana, na dora mana nauyin cewa duk wanda muke bin shi bashi muka tabbata bayyana halin biya, Ubangiji ta'ala yace mu saurara masa har izuwa lokacin yalwa. Amma kuma sai ya kwadaitar da mu yace da zamu yafe ma jama'a haƙƙin da muke bin su mu dangana. Ubangiji ta'ala yace shi yafi mana alkhairi in har mun san da haka. Saboda duk bashin da zaka yafe to zaka same sakamako a cikin mizanin ka na lada a gobe kiyama. Iya adadin abin da ka yafe ma jama'a na bashin da kake bin su, to haka zaka samu sakamakon ka linki ga linki a ranar kiyama. Na'am. Wai matsayin sanya Alkur'ani tsakanin abokanin juna mata, ko kuma mu ce makwabtan juna, wanda a al'ada ake cewa wai kishiyoyi dadin fa'ida a shar'anci ba kishiya bace abokiyar zama ce Allah ya miki dace da ita don haka abinda suke kiranta matan mu'minai jara ake kiranta ma'ana makwabciya ba kishiya ba idan ka ji an ce kishiya fa abinda ba sa haduwa yanzu in ka dauki kamar wayarunta ja da baka ai ba sa haduwa in ku suka hadu wuta za ta dauki kenan ita bakar kishiyar jawaya ce to su kuma wannan zama ne wanda yake ba komai ya hada su wannan zama illa musulunci kenan ƴan uwan juna ne masu kaunar juna wai tambayar shin ya halatta a sanya qur'ani tsakanin su asalan dai shi kamar yanda ake sanya qur'anin anan ya ci karo da shari'a an gane ko ya ci karo da shari'a kuma shi kanshi irin wannan sai in ya kasance misali akwai rashin zuttuwa da hayaniya tsakanin anyi sun kidenawa shi ma abinda ake nihi da sanya qur'anin ma'ana magiya ce za a musu a hada su da daraja ta alqur'ani da girman sa cewa ayi zaman lafiya kar kowa ya taba kowa shine ma'anar sanya qur'ani ma'ana magiya ne da a ce maka an hada ka da alqur'ani in kana ma alqur'ani ka daina kaza daidai yake da a ce maka in kana ma Allah ka daina kaza saboda shi alqur'ani sifa ce daga cikin sifofin Ubangiji subhanahu wataala zance ne wanda yake nashi dan haka kuma su jama'a a dabi'ar su da wannan inda za a musu magiya a ce dan Allah ku daina kaza to ba za su daina ba domin ba sa ganin daraja ta Ubangiji subhanahu wataala amma da yake shi alqur'ani suna da wani abu na tunani wanda suka saka a cikin zuciyarsu cewa in aka maka magiya da qur'ani in ka ki dainawa wata musiba za ta same ka tun daga rayuwarka ta duniya in ma kuturta ko wata musibi rashin lafiya ta daban ko kuma gaba daya ma wato ka mutu to shine ake cewa an sanya qur'ani ma'ana magiya ce ake yi da alqur'ani kuma ba dole ba in mutun ya kitara a ce qur'ani zai kama shi wannan ukuba a hannun Ubangiji subhanahu wataala take ga duk wanda ya kitara dokar sa in Allah ya ga dama ya gaggauta maka a rayuwarka ta duniya a rashin ganin kimar shi da martabar sa da kai ba an maka magiya da littafin sa ka kiyarra ka ki amincewa ko kuma Allah ya jinkirta maka a gobe kiyama to dan haka ba kowane lokaci ba haka kawai sai a zo a ce a an sanya qur'ani tsakanin su ko wani ya bigi wani ko wani ya hararu wani ko wani ya ma wani magani wannan duka al'ada ce wadda take ta kasar Hausa musamman kuma irin yankin mu ana amma iya abinda ake in har a asalin ma a ka'ida in har fitina na kasancewa tsakanin mata to abinda ake bukata a canza gida wanda shine asali a shar'anci asali a shari'a in za ka yi mace biyu ko mace uku ko hudu ko wace kai mata gidanta na daban nan ma da ake hada su a gida guda wannan talauci ne in ka dauka matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama gaba ɗayan su ba a gida ɗaya ba suke kowane daki yana kallon daki mata tara gaba ɗaya a ka'ida kowace kewayenta ake mata daban inda hali amma in ba hali akan iya gama su abu ɗaya to dan haka dan toshe irin wannan kafa ta fitina ka'ida in ka ga a gari ɗaya ma ba za su zauna ba can da gari wata in ka kai ta maradu wata sai ka kai ta tawo ko a gari ko wata kabarta a nan to amma an riga an zo an hadu a gu daya dole wasu fitintunu a kullun za su ringa kunno kai to a irin waɗannan abubuwa ne in har abu ya ki cinyewa an sulhunta tsakanin su sun ki sulhuntuwa to a shine akan iya musu magiya in ma ai musu magiya da Ubangiji subhanahu wataala in kuna ma Allah ku daina ko a ce in kuna ma wannan alqur'ani ku daina to shine ake cewa an sanya qur'ani dadin fa'ida kamar yanda kayayen sun bace a ce an sa qur'ani duk cigiya ce magiya ce ake wanda ya samu in yana ma daraja ta alqur'ani ya dawo amma ba maganar cewa in mutum bai hudu ba zai kuturce ko ya mutu ko ya halaka wannan duka abubuwa ne waɗanda ba sa dacewa a shari'a kuma shi kanshi sai abu ya kai ya kawo ake magiya da Ubangiji subhanahu wa ta'ala ko Al-Qur'ani sifa daga cikin sifofinsa amma ba haka ba duk wani abu kawai sai a ce in kana ma Allah ka bari to wannan yana kai mutane a wayi gari Ubangiji subhanahu wa ta'ala ma ba sa ganin kimar shi wanda ya kai matsayin yau Qur'anin jewa ba sa ganin kimar shi ba komai ba ko yawai ta magiya da shi ke na'am salatu duha wai salatu duha ko mu ce sallar wallaha a Hausa tana da wata fa'ida da wata fadula wanda ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kwarai akwai hadisi hadisi ne ma al-ilahi ko mu ce al-hadithul qudsi wanda Ubangiji subhanahu wa ta'ala da kansa yake cewa ya kai dan adam shin yanzu yin raka'a biyu a farkon yini zai gagare ka na isar maka duk abin da ka sa gaba a tsawon yinin ka sakamakon mutumin da zai yi sallar wallaha daidai da raka'a biyu duk al'amarin da ya sa gaba a tsawon yinin sa Ubangiji subhanahu wa ta'ala zai isar masa idan wani alkhairi ne yake nema Allah zai hada shi da shi in wani sharri ne da mugunta yake tsoro Ubangiji subhanahu wa ta'ala zai sanya shamaki ya bashi kariya game da shi dalin fa'ida karancin sallar wallaha raka'a biyu gayata raka'a takwas kamar yadda yake cikin hadisi na Ummu Hani bangaren abinda ake karantawa babu wasu sunduri kayyadaddu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk abinda ka iya shi zaka karanta bayan Fatiha kai biyata kai biyu ka salamce kai biyu ka salamce har kai raka'a takwas farkon lokacin ta bayan hudowar rana idan ta daukaka gwalgwadon tsawon goran mashi kamar misali kaddar cewa rana na hudowa a karfe 7 zuwa 7 da kwata kana iya yin sallar wallaha lokacin da aka fi son yin ta shine lokacin da rana ta fara gumi kamar yadda hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke cewa sallata masu matukar komawa da tuba ga Ubangijinsu lokacin da gumin rana ke bugon ƴaƴan taguwai salatul awwabin hina tarmidul fisal dan haka kuma wasiya ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ga Abu Huraira game da nacewa akan sallar wallaha yake cewa badadi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya galgade ni game da abubuwa uku daga cikin abubuwan uku shine cewa an usalli raka'ataini min ad-duha yace in sallaci raka'a biyu a lokacin wallaha au kama kala dan haka kuma maganar cewa duk wanda ya fara sallar wallaha idan ya daina makaucewa yake wannan kwata kwata bayyana asali daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an gane ku akwai wani hadisi da yake ya wanda suke cewa wai idan mutum ya fara sallar wallaha idan ya daina makaucewa yake darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna da cikin kitabul hajj mun tsaya karshen babi na 80 kai dai insha Allah ta'ala darasi ne za mu tashi farkon babi na 81 قال أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت وإذا سعى على غير وضوء بين الصفا والمروة قال حدثنا عبد الله بن يوسف هو التنيسي قال أخبرنا مالك وابن أنس ابن مالك الأصبهي المدني عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه هو القاسم بن محمد عن عائشة هي زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها أنها قالت قدمت مكة وأنا حائض ولم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة قالت فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال افعلي كما يفعل الحاج غير ألا تقوفي بالبيت حتى تقفري. قال حدثنا محمد بن المثنى هو أبو موسى العنزي قال حدثنا عبد الوهاب قال وقال لي خليفة قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا حبيب المعلم أنا أبا هو ابن أبي رباح عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أنه قال أهل النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بالحج وليس مع أحد منهم هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة وقدم علي رضي الله عنه من اليمن ومعه هدي فقال أحللت بما أحل به النبي صلى الله عليه وسلم فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يجعلوها عمرة ويقوفوا ثم يكسروا ويحلوا إلا من كان معه الهدي فقالوا ننطلق إلى منى والذكر أهدنا يكفر فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت ولولا أن مئي الهدي لأهللت. وهابت عائشة رضي الله عنها فنسكت المناسك كلها غير أنها لم تقف بالبيت فلما طهرت طافت بالبيت قالت يا رسول الله تنطلقون بحجة وأمرة وأنطلق بحج فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج معها إلى التنعيم فأتمرت بعد الحج. قال حدثنا مؤمل بن هشام قال حدثنا إسماعيل أنا أيوب هو ابن أبي تميمة السختياني أنا حفصة رضي الله عنها أنها قالت كنا نمنع أواتقنا أن يخرج فقدمت امرأة فنزلت قصر بني خلف فحدثت أن أختها كانت تحت رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 12 غزوة وكانت أختي معه في 6 غزوات. قالت رضي الله عنها كنا نداوي الكلمة ونقوم على المرضى فسألت أختي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت هل على إهدانا بأس إن لم يكن لها جلباب ألا تخرج؟ قال لتلبسها صاحبتها من جلبابها ولتشهد الخير ودعوة المؤمنين. فلما قدمت أم عدية رضي الله عنها سألناها أو قالت سألناها فقالت وكانت لا تذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قالت بأبي. فقلنا أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا؟ قالت نعم بأبي. فقال لتخرج العواتق ذوات الخدور أو العواتق وذوات الخدور والهيب فيشهدن الخير ودعوة المسلمين ويعتزل الهيب المصلى. فقلت الحائض؟ فقالت أوليس تشهد عرفة وتشهد كذا وتشهد كذا؟ مالان الله يجي كان ساكي شوى wannan babi ne na musamman. Abinda baban ya kunsa na bayani cewa mace mai jinin al'ada sai ka hada mata da mai biki domin duk hukuncin su daya shine yace taqabil manasika kullaha na cika dukkan wasu ayyuka illa tawafa bil baiti sai dai tawafi ne ba za ta yi ba lafazin taqbi anan karka dauke shi akan ma'anar tana ramawa domin lafazin alqaba a halishin larauci na ɗaya daga cikin ma'anoninsa shine al-itimam ma'ana cikawa kamar yadda ubangiji ta'ala ke cewa fa iza qabaitum manasikakum idan kun cika ayyukan ku na hajji kaga anan ba ana nihin cewa in kun rama ayyukan ku na hajji haka idan ka koma cikin suratul hajji ubangiji ta'ala ke cewa thumma liyaqhu tafakhum sannan alhazzai ubangiji ta'ala yace su cika ibadar su dan haka mutumin da ya mutu ake cewa kada ka ba ai atamma ajala ai ya cika kwanukan rayuwarsa to shine anan yace taqdil ha'ibul manasika kullaha mace mai al'ada na cika ayyukan ta na hajji gaba daya illa tawaf bil bayt sai dai tawafi ne kadai ba za ta yi ba sai yace wa idza sa'a ala ghairi wudu'in baina safa wal marwa wai idan mutun yayi kai kawo tsakanin safa da marwa ba tare da arwalla ba shin yayi ko bai yi ba ita dai wannan mas'ala ta farko mallan ya yanke hukunci akan ta kamar yadda zamu ga hadisi tabbatacce sarihi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya nuna idan mace ta dau harami da haji ko umra to duk wani abin da ake yi gaba ɗaya za ta yi kawai iya abin da ba za ta yi ba shine tawafi sai ta jinkirta har akai lokacin da jinin al'ada ya tsaya ta yi wanka sannan ta yi shine anan malam sai ya shigo da hadisin Aisha Allah ya kara mata yadda take cewa qadimtu makkata wa ana ha'id na isa birnin makka alhali ina jinin al'ada lafazin wa ana ha'id jumla ce haliya min qadima kar mu manta hadisin ya gabata an kusa isowa makka an yada zango a wani dawa wanda ke tsakanin makka da madina mai suna sarif Aisha Allah ya kara mata yadda jinin al'ada sai ya zo mata zan Allah sallallahu alaihi wasallama da ya shiga wajenta sai ya tarar da ita tana rusa kuka zan Allah ya ce Aisha me ya faru tana dai kuka manzon Allah ya ce me yiwa kin yi jinin al'ada ya zo miki tace kwarai ya rasulullah manzon Allah ya ce karki damu abu ne wanda Allah ya kaddara ya hukunta ga ƴaƴa mata na Adam alaihi salam don haka manzon Allah sai ya ce mata if'ali kullama yaf'aluhu al-haji ghayra Allah taqufi bil bait duk abinda mai haji ke aikatawa manzon Allah ya ce ki maki abinda ba za ki ba kawai shine tawafi to shine anan Aisha take cewa qadimtu makkata na iso birnin makka wa ana ha'id tace alhali ina al'ada wa lam aquf bil bait da muka iso Aisha tace ni ban yi tawafi ba wala baina safa wal marwa tace kuma ban yi kai kawo tsakanin safa da marwa قالت عائشة تجي فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سينكي كوكانا وجمزا الله صلى الله عليه وسلم لك يا رسول الله كهال دلك يجي فقال سيجي افعلي كما يفعل الحاج أي كتا دقونا أبو نأيك كمر يند الحاج يكي أي كتا وإن أكتي الحاج ونديك يجي أيك الحاج a wannan lokaci ne ya cancanci wannan lakabi amma bayan gama aikin haji wannan lakabi ya riga ya gushi amma mu kuma sai ya zamanto in yau da shekara dari kai haji a kullun alhaji za a ringa ce ma in ba a ce maka ba alhaji har ka ringa samun damuwa kamar an rage maka wani matsayinka da wata darajarka shi kuma a ka'ida in aka ce alhaji kenan lokacin da mutum yake cikin aikin haji kamar yadda mutum in yana cikin umra ake ce masa mu'tamir yana gamawa shikenan wannan lakabi ya sauka daga kai shi to shine anan manzo Allah ya ce da ita if'ali kama yaf'alul hajj aikata ko komai kamar yanda mai haji yake aikatawa. Kinan anan kaga wanka da ake na daukan harami koda tana da jinin al'ada za ta yi wannan wanka. Sannan kasancewar fitamina da ake da ita za a fita, tsayuwa Arafa da ita za a yi, Muzdalifa da za a zo a kwana za a zo da ita, ita ma ta kwana ana. Idan aka wayi gari ran 10 ga wata a je a yi jifa ita ma ta yi, in tana da hadaya a yanka. Sannan kuma a yanki gashinta shine gulgudan almula, shine wato wannan gaba ta yatsa irin yanda kowane alhaji ake yi. Iya abinda ba za ta yi ba shine kawai dawashi, shine anan manzon Allah ya tuge ya ce ghaira Allah ta dufi bil baiti, yace sai dai dawafi ne ba za ki yi ba. Hatta ta duri manzon Allah ya ce sai kin tsarkaka abinda ake nihi, hatta ka duhuri anan sai jinin al'ada ya yanke kuma kin yi wanka. Dan karka dauki ta duhuri anan kawai da zaran jini ya yanke koda ba ta yi wanka ba ta kan iya zuwa ta yi dawafi. Abinda ake nihi da hatta ta duhuri anan ai tabi tasbi sai jini ya yanke kin yi wanka. Kamar yanda can Ubangiji Ta'ala ya ce wa in kuntum junuban fatahuru, abinda ake nihi fatahuru ai fatasilu. Kamar can da yace fatazilun nisaa fil mahidi wala taqrabuhunna hatta yaqhur, hatta yaqhur ai hatta yaqtasilna. Amma wasu malamai sun fahimci hatta yaqhur suka ce anan indi jinin al'ada ya yanke koda ba ta yi wanka ba kakan iya kusantar iyalinka. Malamai suka ce a'a, saboda anan ne Allah ya ce fa iza taqharna ai fa iza tasanna, idan sun yi wanka. Dalili ko wancan hadisi aya da tace wannan wa in kuntum junuban fatahuru, abinda ake nihi da adhur anan al-ibtisal, to shine anan yace ghaira Allah ta dufi bil baiti hatta ta duri. Manzon Allah yace sai dai ba za ki dawafi ba, wato sai kin tsarkaka, ma'ana jinin al'ada ya tsaya kuma kin yi wanka. Me yasa aka ce ba za ta yi dawafi ba? Saboda dawafi matsayin shi sallah ne, kamar yanda ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Shar'i kwa shine tsarki, dan haka wato mace in tana cikin jinin al'ada haramun ne ta yi sallah, haka ne in tana cikin jinin biki ba maganar ta yi sallah. An gane ku? To haka shi ma dawafi sallah ne ba maganar yin shi kenan, sai an kai lokacin da wannan jin wato a takaice kenan tsawafi ne kadai mace ba za ta yi ba. To dan haka kasancewar kamar misali yanzu mace ta samu kanta a cikin irin wannan hali, an zo miƙati ta dau harama game da umra ko kuma haji, har aka kai lokacin da aka zo ran 10 ga wata ba ta samu tsarki ba, wanda a ranar 10 ga wata ne ake tawafu da ifada, to iya abin da yake kanta dole za ta jinkirta koda watan Zulhijja zai mutu kenan, har ta kai lokacin da jinin al'ada ya yanke sannan ta yi tawafi. Yanzu misali in umra ce ta dauka, ta dauki niyyar umra, jinin al'ada ya zo mata kafin ta zo ta yi dawafi ta yi safa da Marwa, to a irin wannan lokaci sai ta jinkirta. In kafin ran 10 ga wata, an gane ko ran 9 ga wata kenan, ran da ake tsayuwa Arafa, jini ya riga ya yanke mata, shikenan sai ta cika umrarta, sannan kuma sai ta dau harama, sannan a shiga aikin haji. In ku har aka kai rana Arafa jini bai tsaya ba, kenan sai ta mai da wannan niyya tata ta umra, kenan ta zamanto haji. Lokacin da jini ya yanke mata sai ta yi dawafi, shine dawafu da ifada. To amma in kamar kasancewar gaba ɗaya waɗannan ayyuka ta yi dawafu da ifada, bayan ta yi dawafi da ifada an gama dukkan wasu ayyuka amma ba ta yi dawafi na bankwana, sannan jinin al'ada sai ya zo mata, to sai ta jinkirta lokacin da ya yanke ta yi. In ko ya kasance tana tare da ayari ba za a yi tsumanta ba, to a irin wannan lokaci sai ta bar wannan dawafi na ban kwana sai ta tafi haka nan ba tare da tayi shi ba. Amma shi dawafi da ifada domin rukuni ne daga cikin rukunnan haji, dole kuma wani lokaci za ta kai dole ta tsaya in wannan jini ya yanke sannan ta yi wannan dawafi. Amma in ta sake ta dawo gida ba ta yi dawafi da ifada ba, to ba ta da haji, saboda rukuni ne daga cikin rukunnan haji. Don haka annan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace ma Aisha yake cewa duk abinda alhaji yake aikatawa ki aikata, yace tawafi ne kadai ba zaki ba. Manzon Allah yace sai an kai lokacin da kika tsarkaka kenan kika yi wanka. Hadisi na gaba, wato Jabir ibn Abdullah al-Ansari ke cewa ahallan nabiyyu sallallahu alaihi wasallama huwa wa ashabuhu bil haji. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sahabbansa wato sun daukaka muryarsu game da yin haji, wanda kar mu manta bayani ya gabata lafazin ahalla an ciro shi ne daga al-ihlal. Al-ihlal wato shine rafu saut, abinda ake nihi da shi anan kenan sun yi niyyar haji. Walaysa ma'a ahadin minhum hadiyun ghayra an-nabiy sallallahu alaihi wasallama wa talha, a cikin jama'ar gaba daya babu wanda yake da hadaya illa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da Talha ibn Ubaydillah, su kadai ne suka koro hadaya tunda aka fito daga Madina. Ba wanda yake da hadaya a cikin sahabbai gaba daya illa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da Talha. Wa qadima Ali min al-Yaman, Ali dan Abi Talib kafin a fita shi kuma da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tura shi birnin Yaman domin ya zo masa da sauran raƙuma waɗanda suke nashi na hadaya. Ali sai ya gabato daga birnin Yaman ya tarar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Makka, wa ma'ahu hadiyun, tare da shi hadaya, akwai hadaya. Faqala, sai aka tambaye shi aka ce ma Ali kai wace niyya ka dauko, sai ya ce a halaltu bima wato shi ne sai yake cewa a halaltu bima a halabihin nabiyu sallallahu alaihi wasallam. Ali ya ce ni na ɗauko niyya da abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi niyya. Don haka anan malamai suka ce kakan iya rataye niyyarka akan niyyar wani lokacin da aka zo, kenan ka ce ka yi niyya game da abinda wani ya yi niyya. In kun haɗu sai ka tambaye shi me ka yi niyya, in ya ce ma ga abinda ya yi niyya, in ma tamattu'i ko kuma kirani ko kuma ifradi, kenan gaba ɗaya ya tabbata. Kamar yanda nan Aliyu dan Abi Talib yace ya dau niyya game da abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi niyya, wanda ku bayani ya gabata iya abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi shine kirani, hada haji da umra a lokaci guda. Shine sai yake cewa fa amara annabiyyu sallallahu alaihi wasallama ashabahu an yaj'aluha umra, manzon Allah sai ya umarni sahabbansa gaba daya cewa duk wanda ya dauko niyyar haji to ya kunce ta ya maida ta umra. Wa ya dufu, manzon Allah yace kuma su yi dawafi, thumma yukassiru, in sun gama dawafi sun gama safa da marwa, manzon Allah yace kuma kowa ya yi saisaye. A nan kenan ka'ida da aka ce a yi saisaye, in kamar wuri ya ƙure to anan maimakon ka yi aski a ran goma ga wata bayan ka yi jifa kayan ka hadaya ka kasa samun gashin da zaka aski, to anan malamai sun suke ganin abin da ya dace ka yi saisaye. Amma in ka tabbata daga gama umrarka a zuwa ran goma ga wata gashi zai iya fitowa, to abin da ake bukata mutum ya yi aski, saboda askin shi ya fi. Kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi addu'a su uku cewa Allah ya jikan masu yin aski in sun gama haji ko umra. Sahabbai suka ce ya Rasulullahi hada da masu saisaye, manzon Allah ya ce a je har da su. To don haka shi ne a nan ya ce thumma yukassiru, ya ce sannan sai su yi saisaye. Waye hillu, kuma sai su kunce harami, ma'ana su sanya kayansu na al'ada. Duk wani abin da aka haramta musu kafin wannan lokaci na shafa turare da yanke farci da sauransu to ya halarta. Illa man kana ma'ahul hadiyu, manzon Allah ya ce sai dai wanda yake da hadaya, an gane ku sai dai wanda yake da hadaya shine kadai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace ya ci gaba da zama a cikin haramin sa kenan wanda yake da hadaya anan menene zai yi kenan kirani ne zai in yayi dawafi yayi safa da maro kenan zai ci gaba da zama a haramin sa ba zai kunce ba sai a ran 10 ga wata kamar yanda shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi faqalu sai suka ce nan qalibu ila mina wa zakaru ahadina yaqtur suka ce yanzu ya rasulullahi haka za a yi mu tafi zuwa mina alhali gaban dayan mu na digar da ma'ana ruwan mani misali su suna ganin cewa tunda an riga an fara aikin haji maganar mutun ya zo ya kusanci iyalinsa kenan bai taso ba an gane ku suna ganin nan an ce duk wanda ya dauko niyyar haji ya warware ta ya maida umra in ya warware ta ya maida umra kenan da zaran ya gama tawafi ya gama safa da marwa yayi aski ko yayi saisai kenan duk wani abin da aka haramta masa na yanke farce da aski gashi da kusantar iyali a wannan lokaci ya zama halal to shine anan fa balaga annabiyyi sallallahu alaihi wasallama labari sai ya cimma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama game da wannan damuwa da sahabbai suka samu an ce duk wanda ya dauko niyyar haji ya kunce mai da umra fa qala sai manzo Allah ya fada domin lallashin su da kwantar hankalin su yace law istaqbaltu min amri mastadbartu manzo Allah yace da na san haka zai je yazo al'amari ma a hadaitu manzo Allah yace ni ma da ban koro hadaya ba ma a hadaitu a wata riwaya yace lama suqtul hadiya manzo Allah yace ni ma da ban koro hadaya ba ni ma da yanda kuka yi tamattu din ni ma haka zai yi sai yace walaula annama ma'iyal hadiyu manzo Allah yace ba dan akwai hadaya tare da ni ba an gane ku walaula annama ma'iyal hadiya la ahalantu manzo Allah yace ba dan akwai hadaya tare da ni yace ni ma da na kunci abin da yasa ni nayi tazarce kenan niki kunci harami saboda na koro hadaya wahabat Aisha radiyallahu anha Aisha Allah ya kara mata yadda sijirin al'ada ya zo mata fa nasakatil manasika kullaha Jabir yace gaba dayan ayyuka na haji Aisha ta yi an gane ko gaira anna halam ta bil bait yace iya abinda Aisha bata yi ba wato shine dawafi shi kadai ne Aisha bata yi ba falan ma dahurat lokacin da Aisha ta tsarkaka jinin al'ada ya tsaya ta yi wanka bafat bil bait Aisha sai ta yi dawafi qalat ya rasulullah sai take cewa ya manzon Allah tanqaliquna bi hajjatin wa umra wa antaliqu bi hajj yace ya rasulullahi yanzu gaba dayan ku za ku koma madina kowa da haji da umra ni kuma in koma da haji kadai anan ita aisha ta samu damuwa saboda ita da jinin al'ada ya zo mata bai tsaya ba har sai da aka kai rantar ga wata an fita arafa an gane ku sannan bayan haka jinin al'ada ya tsaya to shine anan tace ya rasulullahi yanzu gaba dayan ku za ku koma da haji da umra ni kuma in koma da haji kadai a lokacin nan fa amara abdurrahman ibn abi bakr manzo Allah sai ya umarci dan uwan aisha shine abdurrahman ibn abi bakr bi an yakhruj jama'aha ila tal'ib cewa ya dura aisha akan raqumi ya fita da ita zuwa wani wuri dake wajen makka wanda ake kiran shi tal'ib wanda a yanzu suna cewa masjidu Aisha wuri ne wanda yana da nisa wajen makka don haka wannan shine ka'ida duk wanda yake birnin makka in dai zai umra to sai ya fita bayan gari ya dauko harami sannan ya shigo garin makka kamar yadda annan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace ma abdurrahman ya fita da Aisha zuwa can tan'im baya daga cikin harami wajen harami ne manzo Allah yace ta je ta dauko umra fa atamarat ba'da al-hajj bayan gama hajjin Aisha ta yi umra to dan haka kasancewar wannan kuma na nuna mana mutum idan ya gama aikin haji ba laifi yakan iya sake yin umra to amma sake umrar ya zamanto bayan kwanukan mina kenan bayan kwanukan mina sun gama kenan ran 13 ga wata a ran 14 ga wata ma in kana da dama kana iya zuwa wajen garin Makka sannan ka shigo da umra koda kayi umra kenan kafin haji shine kenan kayi tamattu'i dan haka kafin Allah ya dawo da kai din so nawa kana iya yin umra a wannan bulaguro da kai malaman malikiya sune suka karhanta maimaita umra a shekara suka ce in kayi a shekara to ba a buƙatar ka maimaita haka ko babu dalilin da ya karhanta din so nawa zaka iya yin umra zaka iya yi kenan a takeice wannan hadisi shi ma na nuna mana mace mai jinin al'ada ko mai jinin biki gaba ɗayan ayyukan haji komai za ta iya yi dawafi ne kadai ba za ta yi ba kamar yadda anan jabir ya ce fa nasakati manasika kullaha gaba ɗayan ayyukan haji Aisha ta yi yace ghaira anna halafta dubbi bai dawafi ne kadai Aisha ba ta yi ba sai da lokacin da ta samu zarki hadisi na gaba shine hadisin Abu Ayyub daga Hafsa matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Hafsa ke cewa kunna namna'u awatiqana an yakhrujna tace mun kasance muna hana ƴaƴayenmu mata balagaggu wato game da fita sallar Idi an gane ko tace da mun kasance ƴaƴanmu mata waɗanda suke balagaggu sune ake kira da al'awatiq jami'i ne na atika kenan budurwa tace muna hana su fita sallar Idi faqadi matmuratu faqadi ba wannan ba Hafsa matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wata Hafsa ce wadda take ta daba kila sai tace faqadi matmuratu yace tace sai wata mata ta gabato fa nazalat qasra bani khala wannan mata sai ta sauka a wani bini na wata kabila da ake kiransu Banu Khalaf fa haddasat sai ta bada labarin anna ukhtaha cewa ƴan uwarta kana ta haka rajulin min ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ta kasance karkashin wani sahabi daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana wani sahabi ne yake aure da ƴan uwarta kada ga zama a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sunatai asharata gazwa yaki goma sha biyu gaba daya yayi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a takeice duk yakin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi a rayuwarsa to a cikin yaki-yakin da yayi goma sha biyu gaba daya da shi akai sai ya ce wa kanat ukhti ma'ahu fi sitti gazawat yace ƴar uwata tana tare da shi mijin nata ma'ana a yaki guda shida wanda na nuna mana halaccin kenan fita da mata wato fagen daga kamar yadda kasancewar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sahabbansa suna fita da matan su fagen daga qalat sai take cewa kunna nudawil kalma waɗanda suka yi rauni mu muke musu magani lafazin kenan kalma ma'khuzun ne kenan wannan minan kalm idan aka ce al-kalm wato shine rauni shine tace kunna nudawil kalma wato mun kasance muna ma waɗanda suke da rauni wato magani wala qumu alal marda kuma muna tsayawa game da kula da marasa lafiya kaga kenan a fagen daga su ne likitoci a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su ba yaki ba suka fita amma ga gudunmuwar da suke kawowa duk wasu marasa lafiya su suke musu magani sannan kuma su suke kula da jiyar duk wanda ba shi da lafiya fa sa'alatu ukhti rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wato ƴar uwata sai ta tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa qalat sai ta ce hal ala ihdana ba'sun illam yakul laha jilbab alla takhruj tace ya rasulullahi shin akwai laifi akan ɗayar mu ma'ana mu matan mu'minai in har ba ta da tufafin da za ta sanya ta fita sallar Idi shin akwai wani laifi dan ta zauna a gida jilbab doguwar riga wanda take mai fadi wanda tun daga wuya kafada za ta rufe mace har zuwa jikinta shine ake kira da jilbab jam'in shine jalabib an gane ko wanda a Hausa ake cewa jalabiya kenan shine ubangiji ta'ala ya ce yudinina alayhinna min jalabibihinna to shine a ran kaga kenan sifar wato tufafi na matan mu'min riga ce doguwa tun daga sama har ƙasa kuma mai fadi shine tace shin akwai wai laifi akan dayar mu mu matan mu'minai in har ba ta da tufafin da za ta sanya ta fita sallar idi ta zauna a gida qala sai manzon Allah yace in har ba ta li tulbis ha sahibatuha min jilbabiha manzon Allah yace gurarta ko wata iluwarta manzon Allah yace ta tufatar da ita daga nata kenan in kina da biyu ki arama iluwarki guda wannan na nuna mana kasancewar shi musulunci addini ne na taimakekeniya in kana da abu biyu dan uwanka baya in har yana da bukata to ara masa ko da ba kyauta ba za ka bashi kuma wannan yana nuna mana yanda matan sahabbai da su mazan su yanda suka rayu rayuwa ta gunci dan ba kowa bai ke da riga biyu a lokacin su shine manzo Allah ya ce li tulbisha sahibatuha min jilbabiha wata ba sai ta iya baka kumfule dari a yau shine anan manzo Allah ya ce wato abokiyarta ko kace ɗan uwarta manzo Allah ya ce ta tufatar da ita daga nanta wal tashhada alkhaira wato domin ta hadarci alkhairin da ya sauka a wannan yini da ke sauka a wannan yini wa da'awatul mu'minina kuma ta hadarci addu'a ta mu'minai an gane ko kenan maimakon ya zamanto irin wannan alkhairi an haramta mata kenan ayi kokari a taimaka mata ita ma ta je ta yi tarayya da jama'a tun yi falamma qadimat ummu adiya radiyallahu anha lokacin da ummu adiya Allah ya kara mata yadda ta gabato ita ce aka lullube a baya wanda ta yi yaki shidda daga cikin yaki-yakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda mijinta yake fita da ita ita ce ummu adiya sa'alnaha matan mu'minai sai suka tambaye ta ko kuma sa'alnaha ita Hafsa tace sai muka tambaye ta faqalat fi tace wa kanat la tadhkuru rasulullahi sallallahu alaihi wasallama illa qalat bi abi al'adar ummu adiya da dabi'arta da dai ba za ta taba ambatan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai tace bi abi ma'ana zan iya ba da mahaifina dan na fanshi rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba tana nihi bi abi ba rantsuwa da mahaifinta a'a fa kullana sai muka ce da ita a sami ita rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya kulu kaza wa kaza shin kin ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na fadar kaza da kaza ma'ana wancan kenan magana da aka fada ta baya qalat sai ta ce na'am bi abi tace kwarai zan iya ba da mahaifina na fashir mu rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kwarai ku na ji shi fa qala tace manzon Allah abin da yake da mu li takhruj al awati ku zawatul qudur mata waɗanda ɗan mata waɗanda suke balagaggu su fita sallar idi waɗanda suke kenan ma'abuta darbuka lafazin al qudur jam'i ne na al-khidr idan aka ce al-khidr wato shine daki wanda ake durawa akan raƙumi domin mace ta shiga an gane ku shine yake cewa li takhruj al-awatiq zawatu al-qudur wato mata waɗan mata waɗanda suke balagaggu ma'abuta da rubuka maza Allah yace su ma su fita sallar idi awil awatiq wa zawatu al-qudur ko kuma wato mata waɗan mata waɗanda suke balagaggu da waɗanda suke ma'abuta da rubuka maza Allah yace gaba ɗaya su fita sallar idi wal huyya maza Allah yace da ma matan da suke da suke al'ada yace gaba ɗaya su ma su fita fa yashhadina alkhaira maza Allah yace domin su halarci alkhairin da ke sauka a wannan yini wa da'awatul muslimina da addu'ar muslimi wa ya'tazilu huyyabul musalla sai dai matan da suke da al'ada wato su kaurace ma wurin sallah kenan su koma can gefe fa qult Hafsa tace sai na ce da ita alha'ir yanzu mai al'ada za ta fita masallacin idi fa qalat sai ummu adiya tace da ni awalaysa tashhadu arafa to ga yamu shin mace mai al'ada ba ta zuwa arafa wata shahadu kaza ba ta zuwa irin su Muzdalifa da sauransu wata shahadu kaza ba ta halartar kaza daga cikin ayyuka na haji in kin ce kina ganin mamakin cewa yaya za a yi a ce mace mai al'ada ta je masallacin idi shin ba ta zuwa arafa ta tsaya shin ba ta zuwa Muzdalifa duk wasu ayyuka na haji ba ta yi kenan don haka anan malam ya shigo da wannan hadisi domin nuna mana cewa duk wani aiki daga cikin ayyukan haji gaba daya mai al'ada ta kai iyayi iya abinda ba za ta yi ba za ta yi dawafi ba anan cha aka yi in ta je sallar idi ta kaurace ma gurin sallah kenan anan kaurace ma masallaci musamman masallacin harami balantana ka'aba kenan wannan shine min babu aula shi yafi dacewa a ce ta kaurace masa tunda in aka ce al-musalla wurin da aka ke banta domin sallah ta idi shine ake kira al-musalla wurin da ba a gina ba to wannan masallaci ne an riga an ke bance shi ko kuma wannan masallacin harami ne kenan anan ba za ta halarce shi ba ba za ta shiga ba balantana ta yi tawafi duk irin waɗannan wurare sai ta kaurace har a kai lokacin da kenan ta samu zarki amma duk wani aiki za ta iya yi kamar yanda anan ta ce shin mai al'ada ba ta zuwa Arafa ba ta yin kaza ba ta yin kaza kenan a takaice tana yi duk wani aiki da mai hajji yake yi za ta yi tawafi ne kare ba za ta yi ba ku je wannan babu na gaba babu da ihlali min al-baqha'i wa ghairi halil makki wa lil hajj idha kharaja ila al-mina ila mina wa su'ila aba'un anil mujawir wa su'ila aba'un anil mujawir yulabbi bil hajj qal wa kana ibn umar radiyallahu anhuma yulabbi yawm at-tarwiya idha salla adh-dhuhra wastawa ala rahilati وقال عبد الملك انا ابا عن جابر رضي الله عنه قدمنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فاحللنا حتى يوم التروية وجعلنا مكة بظهر لبينا بالحج وقال ابو الزبير عن جابر رضي الله عنه احللنا من البقحاء وقال عبيد بن جريج لابن عمر رضي الله عنهما رأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال ولم تهل أنت حتى يوم التروية فقال لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبئث به راحلته واتوانا بابيني واندكي بياني جمدا واتوشيني أوك كمريا جمدا أبند متنيكي نهي نهجي kenan anan baqaha sai ce wa gairiha da waninta albaqaha anan abinda ake nihi shine wadul muhassab wanda wuri ne yana nan kusa da Mina sai ce wa gairiha kenan da waninta kaman birnin Makka lil Makki ga wanda yake dan Makka walil haji ga wanda yazo domin yin haji yace idza kharaja ila Mina idan yayi nufin fita zuwa Mina abinda muke so mu gane anan a ran 8 ga wata wato ake fara aikin haji lokacin da kai wanka a nan gidanka kai dan Makka ko kuma wanda yake bako a masaukin da aka sauke ka to anan kakan iya yin ihlal kenan a wannan lokaci sai ka ce labbaika hajja sai ka fara kuma a wannan tarbiya shine labbaika Allahumma labbai sannan kuma anan kana iya bari sai in an fita an je wadul muhassab a wannan lokaci sannan sai ka daga murya kamar yanda yace anan babu ihlal min al-baqha shine anan sai ya shigo da afarkin aba sai yace an tambayi wato aba anil mujawir yulabbi bil hajj wato game da mutumin da yake kenan makwabtaka an gane ku yake makwabtaka kenan da birnin Makka wanda kenan gidan shi yake bayan harami yulabbi bil hajji wato da zai yi talbiya game da haji a wani lokaci ya dace ya yi daga nan gidan shi ko kuma sai ya fita waje sai yace Ibn Umar Allah ya kara musu yadda ya zamanto yulabbi yawm at-tarwiya wato a ranar 8 ga watan Zulhijja a ran nan Abdullahi dan Umar wato yake yin niyyar haji a ran nan yake yin ihlal ya daga muryarsa idza salla adh-dhuhra amma idan ya sallaci sallah azhar wastawa ala rahilati wato ya hau kan taguwar sai daidaita a wannan lokaci yake ihlal don haka kenan wannan yana nuna mana kenan a ran 8 ga wata ake buƙatar kenan mutun yayi dau harami a ran nan yayi ihlal tare da cewa wasu malamai suna ganin halaccin kafin ran 8 ga wata da kwana 1 ko da kwana 2 mutun yakan iya daga murya sa kenan ya fita can mina to illa kasancewar malamai wasu sun karhanta kamar yanda nan shi Ibn Umar sai a ran 8 wato ya daura haramin sa sannan ya daga muryar sa kuma a ƙarshe zamu ga cewa haka ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama nayi sannan kuma anan shi Ibn Umar sai da ya sallaci sallah ta azhar sannan kenan ya haukan taguwar sa sannan ya daga murya yake cewa labbaika hajja Abdul Malik daga Aba daga Jabir ibn Abdullah al-Ansari yake cewa qadimna ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam yace mun iso makka tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa ahlalna hatta yumi tarwiya lokacin da muka zo gaba ɗayan mu banda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a can kenan sai ka hada banda Talha banda Aliyu dan Abi Talib gaba ɗaya da muka gama umra kowa sai ya kunce haramin sa shine lafazin fa ahlalna anan kenan sai muka kunce harami hatta yomi tarwiya sai da aka kai wato ran 8 ga wata waja alana makkata bi zaharin labbaina bil hajji lokacin da muka fita bayan gari kenan mun baro makka bayan mu a wannan lokaci sannan muka daga murya muka ce labbaika hajja kenan wannan yana nuna cewa ba a cikin garin makka ba suka yi sai da suka fita wajen gari kamar yanda wancan a can yake nuna cewa al-Baqaha kenan lokacin da aka je Wadul Muhassab Abu Zubair shi kuma daga Jabir ibn Abdullah al-Ansari sai yace ahlalna min al-Baqaha Jabir yace mun dauka kamaryan mu'anan al-Baqaha ma'ana Wadul Muhassab wanda dai duka dai cikin garin Makka ne amma bayan gari ne Ubayd ibn Jurayj yake cewa na faɗa ga Ibn Umar nace masa ra'aituka idza kunta bi Makka na ganka kai Abdullahi dan Umar idan kana birnin Makka a hallan nasu mutane suka dauka kamarya suka fita mina suka fara aikin haji idza ra'aw al-hilal in sun ga watan Zulhijja ya tsaya domin wasu in aka ce yau watan Zulhijja ya tsaya tiran nan suke daukan harami walam tubilla kai kuma baka daukan harami anta kai hatta yomi tarwiya sai an kai ran 8 ga wata me yasa haka mutane da zaran an ce watan Zulhijja ya tsaya kowa sai ya dau harami kai ko baka dauka sai a ran 8 fa qala sai yace lam aran nabiyya sallallahu alaihi wasallama yuhillu yace ban ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na daukan harami ma'ana na daga muryar sa game da abin da yake nufi yace hatta tambayi sabihi rajulun wato sai taguwar sa ta zabura da shi kenan a ran 8 ga wata lokacin da za a je mina a lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake daga muryarsa don haka dai a takaice abinda muke so mu gane wannan babu mutumin da yake dan Makka ko wanda yake bako a ran 8 ga wata in yayi wanka ya saka harami a jikinsa daga nan gidan da aka sauke ka anan zaka yi talbiya ka dauka kamuriyarka daga wannan lokaci daga ka fito ma sai ka fara labbaika allahumma labbaika bayan ka ce labbaika hajja kuma kakan iya jinkirtawa sai an fita bayan gari duk da cewa a yanzu tsakanin Mina da Makka babu wani gini da yake yankewa tun daga har masallacin harami na Makka ko kuma tun daga cikin garin Makka har ka je Mina duka gidaje babu inda zaka yi an gane ko in ka san kenan Wadul Muhassab ba laifi kakan iya bari in an je can sannan sai ka daga muryar ka labbaika hajjan sannan kuma sai a ci gaba da fadar labbaika allahumma labbaika kenan duka dai al'amari ne wanda yake akwai yalwa in ma daga cikin garin Makka ko kuma bayan ka fita waje ko kuma bayan ka isa nan Mina kenan Wadul Muhassab a wannan lokaci kenan sai ka daga murya labbaika hajjan sannan sai a ci gaba da fadar labbaika allahumma labbaika kamar yanda cewa shi Ibn Umar yace haka yaga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama nayi dan zamu dakata da fatan abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك